أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma. Shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita. Kuma ana iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta hanyar aika mana da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 12 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1443 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 21 ga watan Agusta na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Sadir Sasan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna jajantawa ƴan uwan mu musulmi waɗanda suka rasa rayukansu a ranar Asabar da ta gabata wajen dawowar su daga garin Bauchi. Aka samu wasu ƴan ta'adda a hanya, suka tare su, suka yi musu kisan gilla, al'amarin da ya tashi hankalin kowa da kowa a ƙasar nan. Dukkan wani wanda yake da ainihin imani a zuciyarsa, yake da mutuntaka a zuciyarsa, al'amarin ya daga masa hankali, da kuma abu ne wanda ya sha faruwa a baya irin wannan. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, Allah ya ji kansu da rahma, Allah ya sa ƙarshen wahalar su kenan. Ubangiji subhanahu wataala ya kankare musu kurakuransu da laifukansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ce makobarsu, yan uwansu da suka bari, da iyalansu, da danginsu, da masoyansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ladan haƙuri da juriya. Kuma baya ga wannan, muna kira ga hukuma. Lalle irin waɗannan abubuwa da suke faruwa, dole ne hukuma ta riƙa hukunta dukkan wasu masu laifi daga kowane bangare suke, kowace kabila, kowane addini. Shi mai laifi, mai laifi ne. Babu wata kabila da laifinta zai zama ba laifi ba. Babu wani addini da masu bin sa za su yi laifi su zama ba masu laifi ba. Babu wani bangare da wasu za su fito su zama aikin su ba laifi bane, matukar laifi ne. Saboda haka dole ne hukuma ta dauki matakai na hukunta masu laifi, kuma hukuncin kowa da kowa ya sani. Ba a yi hukunci idan an yi shi ya zanto a boye ba, ko ku a yi shi a takarda. A'a, ya zanto duk waɗanda suka ji zafi, suka ji ciwon abin da ya faru gare su ko ga 'yan uwansu, to idan suka ji hukuncin wannan zai sanyaya musu zuciya, duk da cewa wanda karga aka kashe masa nashi, an kashe masa kenan, ya tafi, ba zai dawo ba. To amma alal aqalla wannan zai rage masa jin radadi da zafi, cewa wanda yayi masa laifin nan ko yayi wani nashi, to an daukan masa fansa, an yi masa hukunci na adalci da ya dace. Wannan zai sa zukata su nutsu, hankula su abin su koma ga jiki, sannan kuma a samu zaman lafiya mai dorewa. Amma da zarar ya zanto za a yi laifi, ko dai a dauko maganar gagagaga kuma da ƙarshe ka ji ta yi shuru kamar babu wani abu da ya faru, ko kuma ma in an yi hukuncin a yi hukuncin da wani ma bai san an yi ba, to wannan gaskiya ba zai tabbatar da zaman lafiya ba. Allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta hudud, wato ya shar'anta isasi da horo ga waɗanda suke laifi. Allah ya ce a riƙa bayyana horon, wato duk wanda aka yi horo a gaya mutane cewa ya yi kaza kuma an masa hukunci iri kaza, wato kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yashhadu azabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Allah yake maganar mazinaci da mazinaci Allah ya ce ai musu bulala 100 kuma ubangiji ya ce kada tausayi ya kama ku cikin hukuncin Allah sai kuma ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin samu wani bangare na mutane mu'minai su halarci lokacin da ake musu wannan horon alal aqalla sun gani da idan su kuma za su isar wa waɗanda ba su gani ba cewa eh lalle masu laifin nan an hukunta su wannan shine abin da ake bukata domin yin haka shi zai ba wa wanda yake tunanin aikata irin wannan laifi darasi ya kuma yi tunanin in yayi shi ma ga irin makomarsa wanda yake yi ya daina wanda kuma baya yi to kai ya tunanin zai yi don in yayi ba zai kai labari ba wannan shine dalilin shar'anta hudud da ake yi zaka ga haddi akan zo ma har gaban masallaci lokacin saukowa sallar juma'a a tsayar da haddi saboda mutane a halarci lokacin in ma baka gani da idan ka ba wani ya gani ya baka labari kuma labarin zai fantsa mai shiga ko ina cewa masu laifi iri kaza din nan da suka yi kisan kai ko suka yi kisan gilla gashi irin hukuncin da aka yi musu mu mun gani ko ku a wani ya gani kuma ya gaya mana ko muna tsaye aka fito da su duk da bamu tsaya mun gani ba amma dai mun san cewa wannan hukunci an yi musu to wannan shi zai sa mutane hankalin su ya kwantu kuma shi zai sa arihin a samu ragowar wato raguwar tashe-tashen hankula da fadace-fadace da ake ta fama da shi a kasar nan saboda idan aka tsayar da adalci to mutane za su rayu cikin aminci kuma za su rayu cikin kaunar juna amma idan wani zai yi laifi a sha kulatin bangaro a manta ko kuma a dauko abin kamar da gaske gaggagaggaga ai ta bayanai karshe kuma ka ji shuru kamar an aiki bawa garin su saboda haka ba za ka sake jin an daga maganar ba baka san an yi hukuncin ba a yi ba an kama su ko ba a kama su ba za a kakkama mutane amma ba ka da tabbas cewa waɗanda suka yi laifin nan su ne aka kama to da kakkama mutane a farko wani kamu ne da daman su ma jami'an tsaro suna yin wannan duk wanda aka yi da wani tantama ko shakka a kansa yayin da aka tashi kame za a je a kamo shi amma ba lalle ya zama shi yayi laifin ba wataƙila ma wucewa ya zo yi kawai lokacin da ake abin ya ritsa da shi kuma aka tashi kame aka ce ai an ga wani ya gitta ta gurin a hada da shi to wannan ba shine yake nuna cewa an kamo masu laifi ba sai bayan an yi bincike an tabbatar da su ne masu laifi an kai su gaban shari'a an nemi bahasi an tabbatar musu da hukuncin su an musu hukunci wannan shine zai sa wato hankalin mutane ya kwanta kuma shine zai sa a samu zaman lafiya a ƙasa mai dorewa babu wata ƙasa ko wata al'umma da take samun zaman lafiya a cikin ta matukar dai ba za a dauki wato shari'a ta yi aiki akan kowa ba Allah subhanahu wataala yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika mun aiko da manzanninmu bil bayyinati da hujjoji bayyana bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist sannan muka saukar da littattafai da ma'auni tare da su waɗannan manzannin liyaquma an-nasu bil qist da mutane su tsaya da adalci sai ce wa anzalna al-hadid muka kuma saukar da karfi fihi ba'sun shadid akwai karfi mai tsanani a cikin sa wa manafi'u lin-nas da kuma amfani ga mutane waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusuluhu bil-ghaib kuma dan Allah ya bayyana wanda yake taimakon sa da manzannin sa a boye innallaha qawiyyun aziz lalle Allah karfa ne kuma azizun mabuwayi ne wannan aya tana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya aiko annabawan sa da abubuwa guda biyu ya aiko su da littattafai waɗanda suka kunshi bayanai da hujjoji bayyanannu wanda suke bayanin shari'ar Allah da hukuncin Allah wanda wannan shine abinda mutane suke so su sani dangane da bautar Allah subhanahu wataala ya za su samu kusanci da shi waɗanda sune al-ahkam wa shara'i ko wani abu a ce ga hukuncin sa ga yadda ake yin sa ga yadda ake samun kusancin Allah sannan wa anzalna al-hadid sannan muka saukar musu da karfi Allah ya ce li yaquma an-nasu bil qist Allah ya saukar musu da littattafan nan da ma'aunin nan domin mutane su tsaya da adalci wato dan a kafa adalci a cikin al'umma sannan kuma ya ce wa anzalna al-hadid muka kuma saukar da karfi fihi ba'sun shadid a cikin sa akwai karfi mai tsanani wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya aika manzanni bayan ya aika da hujjoji bayyanannu kuma ya ainihin ba su wani horo ne da za su kare kansu su kare gaskiyar da suka zo da ita mutane iri biyu ne akwai wanda in aka yi masa bayani da hujja shikenan zai karbi gaskiya ya aiki da ita zai tsare dukkan wani haƙƙi da yake kansa akwai kuma wani wanda ba zai biyayya ba sai an nuna masa ƙarfi wato ba zai daina abin da yake yi ba na zalunci da rashin gaskiya sai ya ga abin da yafi ƙarfin sa to shi kuma nan ne za a iya tursasa shi to sai Allah ya ba wa annabawa waɗannan hanyoyi guda biyu ya ba su hanya ta bayani waɗanda suke bayanai ne mabayyana hujjoji ne ƙarara waɗanda za su sa mutane masu hankali masu neman hujja su bi su sannan kuma ya ba su damar su kare kansu daga dukkan wani wanda zai kokarin kautar da mutane da kan gaskiya ko kuma ya danne haƙƙin wasu ko ya zalunci wasu ya ba su wannan hanyar saboda ka waɗannan abubuwa guda biyu da su ne gaskiya take tsayuwa da su ne mutane suke samun adalci a cikin su saboda haka kaga ashe duk annabawa sun zo ne don tabbatar da adalci duk aikin Allah da yayi da ya turo mutane ya turo annabawa zuwa ga al'ummu duka ya turo su ne liyaquman nasu bil qist da mutane su tsaya da adalci adalci shine jigon dukkan rasail wato risalat sakonni da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawansa da su wannan shine jigon su ne tabbatar da adalci adalci tsakanin bawa da ubangijinsa ta hanyar bawa ya san Allah subhanahu wataala ya san haƙoƙinsa ya kiyaye wa Allah haƙoƙinsa ya san haƙoƙin manzannin Allah da annabawa ya kiyaye musu haƙoƙinsu ya san haƙoƙinsa tsakaninsa da dan uwansa ya kiyaye haƙoƙinsa tsakaninsa da matarsa da iyayensa tsakaninsa da ƴaƴansa tsakaninsa da abokansa da abokan kasuwancinsa da masoyinsa da makiyansa duk ya san haƙoƙin da yake tsakaninsu ya kiyaye wannan haƙoƙi wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da shi aiko musu abinda za a iya aunawa a gane kaza gaskiya ne za adalci ne domin ai aiki da wannan abu shine alkitabu wal mizan Allah ya saukar musu da littafi wanda yake kunshe da bayanan hukunce-hukunce karara sannan ya ba su mizani wato shine ma'auni duk wani abin da ambaton sunansa bai zo a littafin Allah ba to amma akwai abin da za a iya auna shi da shi a cikin littafin Allah wanda zai ba da wannan hukunci ba komai bane Allah ya faɗi sunansa karara yace ga hukuncinsa amma kuma ya saukar da wani abin da idan aka auna wannan abin da shi wannan abin da Allah ya saukar a littafin Allah zai bayyana hukuncinsa yanzu misali kaga misali mu ce wiwi ko kayan shaye-shaye irin na zamani wanda zamani ya zo da su wanda Allah subhanahu wataala bai maganar su ba ya maganar giya giya wanda aka sani ana yi da hatsi ana yi da inabi ana yi da masara ana yi da waye ana da waye sune Allah subhanahu wataala ya maganar ta ita ce al-khamr to amma bai maganar kayan wiwi ba kayan shaye-shaye irin na zamani sholisho da waye da sauransu da Allah bai maganar su ba to amma kuma zaka iya auna hukuncin su da hukuncin wadancan domin abin da yasa aka haramta wadancan shine gushewar gusar da hankali da suke yi suna gusarwa da duk wanda ya ta'amuli da su hankali wanda rashin wannan hankalin zai iya sa shi ya koma menene zai iya sa shi ya yi sata ya yi kisa ya yi fadi ya yi rashin mutunci koma me zai iya yi idan hankalinsa ya gushe domin hankali shi yake wa mutum linzami matukar mutum ya ta'amuli da abinda hankalinsa ya gushe ko ya yi rauni to kuma abinda za a sa shi ko zuciyarsa za ta sa shi to zai yi to shi yasa sai aka haramta giya kaga ashe dukkan wani abin da yake da irin wannan illa shi ma hukuncinsa daya ba zai yi Allah ya raba tsakanin abubuwa masu kama da juna ba wajen hukunci a ce an haramta giya kuma an halatta wiwi ko an halatta kayan shaye-shaye na maye kwayoyi da sauransu da ake amfani da su masu bugarwa ba zai yi ba a hankali a ce Allah ya haramta wannan ya kuma halatta wannan ko ya bar wannan cewa halal ne ai saboda haka ubangiji subhanahu wataala la yufarriqu bainal mutamathilain abubuwa masu kama da juna Allah baya raba su a wajen hukunci to wannan shine al-mizan shine abinda malamai suke kira al-qiyas wannan al-qiyas wani abu ne tabbatacce na tabbatar da hukunci to don Allah ya saukarwa da annabawa wannan wanda da shine suke ake tantance abu kaza ga hukuncin sa dukkan wani abin da ya tabbata hukuncin sa daga Allah da manzannin Allah wannan shine adalci sannan Allah subhanahu wataala da ya faɗi wannan bangaren sai kuma ya faɗi al-hadid wannan ishara ce zuwa ga wato ƙarfi na doka ƙarfi na shari'a ƙarfi na hukunci wanda shi kuma al-hadid an sani tun a wancan lokaci shine abin da ake amfani da shi wajen makami wajen kera makamai da sauran sana'o'i da ake yi na hannu to wannan al-hadid shine abin da za a bawa ita wannan gaskiyar da shi wannan adalci kariya shine yayin da mutun yayi laifi a kama shi da karfin tuwo a hukunta shi ya zanto akwai wani abin da kuma zai iya tsorata mai laifi ba zai yi laifin ba wato ya zanto akwai wani abin da in yana ganin sa zai hana shi laifi sannan wanda suke ƙoƙarin rushe wannan adalcin su ba za a tsayar da su ba za su iya samun damar su rushe wannan adalcin ba su ne magauta makiya da za su iya kawo hare-hare to su ma za a yi amfani da wannan alhadid wannan ƙarfi da ƙarfe da Allah subhanahu wataala ya bawa annabawa ya bawa mabiyansu za su yi kokari su kare gaskiya da adalci da shi to ashe kaga babu ta yanda za a yi gaskiya ta samu tabbata ko adalci ya samu tabbata matukar dai shari'a ba za ta yi aikin ta yadda ya kamata ba matukar dai ba za a hukunta wanda yake laifi ba to kaga wannan abin da Allah ya faɗa li ya qumun nasu bil qist mutane ba za su tsayu da adalcin ba to ashe kaga abinda muka samu rauni a cikin sa kenan ba za a ce mun rasa shi gaba ɗaya ba to amma an yi rauni kwarai da gaske musamman ma manya-manyan laifuffuka da ake yi yanzu waɗanda suka addabi al'umma da tun farko da a ce waɗannan hukunci ana aiki da su to babu shakka abubuwan ba za su kai ga haka ba amma sakaci da aka yi da ainihin rashin jajircewa da kuma wasu wato kofofi da ake da su a cikin tsarin hukunci na dan adam tsarin hukunci na dan adam ya sha bamban da tsarin hukunci na Allah tsarin hukuncin Allah shine tsarin da zai tabbatar da adalci ta kowace fuska hukuncin Allah da ya saukar a littafansa musamman da alqur'ani wanda shine littafin karshe sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama bin wannan shine zai tabbatar da adalci ta kowace fuska amma abinda dan adam zai za na farko dai akwai jahilci da yake tattare dan adam duk yadda dan adam yake jin yana da ilimi bai kai ilimin sa bai taka kara kariya ba ma utitu min al-ilmi illa qalila lace ba abaku ilimi ba sai dan kadan har yanzu dan adam bai gama gane kansa ba ma halittar jikinsa bai gama fahimtar ta ba balle ya sanya zai kawo wa dan adam dan uwansa ko sauran halittu da yake kewaye da suke kewaye da shi yadda za su samu rayuwa mai kyau saboda haka akwai kusuri akwai gazawa babba a cikin ainihin ilimin dan adam sannan baya ga haka dan adam ya zanto yana da son zuciya dan haka duk abinda zai yi zai shigar da wani abu na son zuciyarsa saboda in dai mutane ne za su zauna su rubuta wannan dokoki to babu shakka baya ga jahilcin su kuma akwai wani abu na son zuciya za su yi kokari wani abin da suka san akwai maslaha a ciki ta su za su yi kokarin kauce masa domin kada ya shafi maslahar su to kaga ashe hukuncin dan adam duk yadda ya kai ga dabara ga wayo ba zai iya tabbatar wa dan adam adalci ba shi yasa zamu ga yanzu haka a tsarin hukunci dan mutun yayi itirafi in a shari'ar Allah ne kai itirafi wato kai confessing kace kai laifi kai ikrari cewa kai laifi to wannan shi yafi kowace irin shaida da za ka kawo suna cewa al ikraru sayyidul adilla mutumin da zai yi laifi yadda yayi laifi gaban jama'a yace gaskiya abu kaza ni nayi wataƙila ma yadda muke gani har ya rika bayanin ma yadda abin ya faru tun daga farkon sa har ƙarshen sa muka yi kaza daga nan muka yi kaza wato zai baka abin da tafasil da details na yadda yayi abu to wannan confession da yayi a shari'ar Allah shi yafi kowanne yafi ka kawo shaidu ma domin shaida yana iya yin kuskure yana iya fahimtar abu ba yadda yake ba yana iya fadar abin da ba gaskiya ba to amma shi confession abu ne da ya shafe ka kuma kai yadda kai shi yasa malami suke cewa al-iqraru sayyidul adilla in aka samu ikrari to an gama samun kowane dalili a shari'ar mu ta abin nan dan mutun yayi ikrari zai iya janyewa zai iya cewa yayi kuma daga bayan aka je gaban lawyer gaban alkali lawyer ya ce kace ba kai ba gashi fa gaban kowa ya yadda yayi amma kuma aka je gaban sai a ce da shi kace ban yi ba to wacce fa maganar da yayi na cewa yayi duk ta tashi a matsayin ba komai bace ko a gaban alkalin ne ya faɗa gobe yana iya cewa ya janye to kaga ta ina ne za a tabbatar da adalci akan haka to waɗannan kofofi da ake da su wanda wasu bara gurbin lauyoyi waɗanda Allah subhanahu wataala ya hana irin aikin da suke yi Allah subhanahu wataala yana cewa la tujadil an alladhina yaqtanuna anfusahum Allah ya ce kada inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima kada ka taba zama kana kare waɗanda suke ha'intar kansu ba wato waɗanda suke ci amana kai ya zanto kai ne mai kare su Allah baya san duk wani maciyin amana mai laifi saboda haka Allah ce kada ka zama mai kare maciya amana to amma mu yanzu a cikin lauyoyin mu akwai waɗanda musulmin ne amma kuma ba gaskiya ce a gaban su ba kudi ne a gaban su indai zaka ba su kudi to shikenan ko ma mai kai sai su ce gaya mana gaskiya mai kai mai kai su kuma za su san yadda za su yi su gaya maka in an je gaban kotu kakkace kaza kace kaza in an ce maka kaza kace kaza saboda haka su tsaya akan wani mataki shi kuma alkali tunda an riga an kewaye shi da waɗannan dokoki na dan adam wanda suke cike da kurakurai da abin nan karshe yana ji yana gani ko da a zuciyarsa ya san mutumin nan ba kan gaskiya yake ba amma ba zai hukunta shi ba saboda haka sai ka ji kawai an ce an wanke shi ga dalilai baja-baja mutane su yi ta mamaki ya aka yi wani ya yi firi bayan kuwa gashi an same shi ya yi kaza kafin nan ma an taɓa kama shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma kuma gashi ne yanzu ya dawo yana walwalawarsa yana abubuwansa yadda ya ga dama to babu shakka in dai ba an zauna an yi gyara a cikin waɗannan al'amura ba to babu shakka rayuwar ba za ta tafi yadda ake so ba mu duba mu ga yadda irin masu tare hanya din nan da zarar an samu wata irin matsala ko wani hargitsi ya abin nan ya kaure a wani guri sai su tare hanyoyi shikenan sai a tare motoci ana duba wasu kabilu ko wasu masu bin wani addini ana fito da su ana kakkashe su ana musu yankan rago kuma shikenan gobe ma in aka sake yi su kasa sake yi kuma gwamnati ta san inda ake abin nan ta san yankin da ake abin nan inda a ce za a samu tsayawa da jajircewa dukkan wani garin da yayi wannan a ce a rusa garin su nawa ne a tarwatsa su a tashi garin amma a bar su gobe ma su ji ma su to idan aka yi wa gari ɗaya irin wannan duk garin da yake kan hanya banyan hanyoyi da ake wucewa suke tare hanya suna kakkashe mutane dan ana rikici a wani guri babu shakka duk garin da aka yi ma wannan yau aka ce an samu an tare hanya an tare mota ko ɗaya ce an kakkashe jama'a gobe a je a ce duk kowa ya fita daga gidansa ya kwashi abin da zai kwasa a turo jami'an tsaro duk gaba ɗaya a baje gurin to na tabbata ƙauyen da yake kusa da su ko wanda ya ji labari za su shiga taitayen su da zarar aka ce ga wasu can ko da shakiyan abin nan matasan garin ne za su abin nan su da kansu za su kama su danka hukuma su da kansu za su nemo hukuma ta kawo dauki amma ya zanto duk ba a irin wannan sai dai kawai a yi ta rogon turanci a yi ta surutai shikenan magana ta wuce goma kuma wasu su yi wasu ma su ji ana yi su ma su kwaikwaya to ina za a samu zaman lafiya saboda haka ni a shawara ta ya kamata dukkan ƙauyukan da suke kan hanya kuma suke irin wannan ta'addanci to babu shakka duk sanda aka samu wannan a tashi ƙauyen su nawa ne duk a wawatsa su wani guri a wawatsa su wani guri saboda haka su je su abin nan a gurin a je a samu wani abu a gina ko makarantar soja ko abin nan ko makarantar yan sanda ko a samu wani base na soja ko wani abu a saka na tsaro a gurin wannan shine zai samarwa da sauran al'umma zaman lafiya amma matukar za a rika yin abubuwa irin waɗannan kuma ƙarshe a bige da wasu surutai da rubuce-rubuce da Allah wadarai amma kuma gobe ma a kuma sake wajibi a sake waɗanda suka yi dinnan sun yi kuma su kuma sakewa wannan yankin da ake irin wannan abin da yanki ne sananne an kashe a baya an kashe har soja an kashe a wannan yanki babban soja a ƙasar nan amma har yanzu abubuwan suna nan suna ci gaba da yadda yake faruwa saboda haka dole ne hukuma ta yi wani abu kuma tabbatar da adalci a bayan ƙasa shine zai sa al'umma ta samu zaman lafiya matukar dai babu adalci a cikin ƙasa to babu shakka babu tabbatar da adalci a cikin ƙasa to babu shakka al'umma za su ta zama cikin dardar da kuma hatsaniya idan har wannan yayi an bar shi wancan yayi to kowa ma kuma sai ya tsire yin wannan shikenan duk wata kabila duk wasu masu addini da zarar sun ji an taba nasu a wani guri su ma sai su shiga tare hanya da ba wanda babu shi akan hanyar nan sai su ga tare hanya suna kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba saboda haka wannan ba daidai bane muna kira ga hukuma lalle a tashi ayi wani abu akan wannan Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya tsare jinin mu ya tsare dukiyoyin mu ubangije ba mu zaman lafiya a ƙasar mu
to amin su amin malalla ya saka alkari to sai mai mu ta farko ayo ta zo daga wanda yake cewa malam menene hukuncin ko kuma yayi hukuncin juma'ar matafiya da suke bin sallar juma'ar sannan kuma su tashi su yi sallar asar nan take
abin da yake maganar jumhur magana yawancin malamai shine ba a hada juma'a da asar akwai aljam'u bainadh dhuhri wal asr ga matafi yana iya hada azhar da asar matafi amma ba ya hada juma'a da asar ba yana iya yin azhar a matsayin shi na matafi ya kasaru kuma ya tashi ya hada al'asar amma ba a samu cewa magabata suna hada juma'a da azhar ba wasu daga cikin malamai suna cewa in yayi juma'ar wato ya bi juma'ar da niyyar azhar wato ya bi juma'a amma da niyyar azhar suka ce wannan zai iya tashi ya kama in yayi ta da sallar a matsayin sallar juma'a to ba zai iya hada ba. Shahid dai baya daga cikin abin da koyarwar magabata, kuma babu wani nasi karare da ya nuna haka cewa ana hada Juma'a da Azhar, sai dai a hada Azhar da Asar. Na'am. Juma'a da Asar, sai dai Azhar da Asar. Na'am.
To sai ne ke chamalan me hukuncin kabarar da mamu suke a lokacin da liman yake huduba?
Ana son idan liman yana huduba a saurare shi. Wannan shine abinda wato shine abinda yake sunna. A saurari liman, hatta mutumin da yake magana aka ce kada ka ci da shi ishuru. Kaga ya cewa ishuru umarni ne kake bashi mai kyau, hani ne kake yi masa mai kyau, amma kuma an hana ka kai masa wannan aikin mai kyau, saboda ana son mutum ya zanto gaba ɗaya hankalinsa ya koma kan mai huduba don ya ji abin da yake faɗa. Saboda kaga in ya zanto ana huduba ana kabarbari ana so, wato babu shakka za a rikita guri, kuma da tsoron da ake so a samu a wannan guri ba za ta samu ba. Na san wani lokaci mutum yakan yi abin ba wai da iradarsa ba, mutum ya ji wani abin da zai girgiza shi, sanda zai kabbara bai lalle ya san zai yi ba, sai dai kawai ji ta fita. To wannan da sauki, amma ya zanto kawai al'ada ce kamar ko ina ana huduba mutane ana ta kabarbari, to babu shakka wannan ya sabawa abin da muka karanta na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake huduba.
To sai shi komai wannan tambayar yake chamalan, ya matsayin mutumin da yayi sallar Juma'a amma kuma ya biyo hanya ya tarar ana wata sallar Juma'a a wani masallacin, sai ya sauka daga abin hawansa ya bi sakamakon an tare hanyar, maimakon ya tsaya ya jira su idan shi ma sai ya bi su.
Ba a sallar farilla iri ɗaya sau biyu. In kai sallar farilla kamar misali kai Azhar, dan kaga ana Azhar ba za ka sake yin Azhar ba, ko kai La'asar kaga ana La'asar ba za ka sake maimaita La'asar ba. Ita sallar farilla a rana ɗaya a lokaci ɗaya ba a yin ta sau biyu, in kai ɗaya shi kenan ta wadatar. Wataƙila ya iya cewa zai iya bin su shi a matsayin nafila yake, so suna farilla shi yana nafila, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zo masallaci an kai sallar ka a masaukinka, ka zo ka samu liman bai yi sallah ba, to ka bi su sai ta zamo maka nafila. Wataƙila ya ce ya bi su ne a matsayin nafila, to in haka ne babu laifi, amma dai al'asulu shine ya zanto Juma'a ɗaya yayi ba biyu ba.
To sai sakon Abubakar Imam daga Abuja yake cewa idan mutum na azumin kafara na rai, wato azumi 60 kenan, shin akwai lada? Sannan mutum zai iya addu'a da ga kansa a lokacin da yake wannan azumin?
Duk sanda Allah subhanahu wataala ya sawa ya gitta wa dan adam wata doka kuma ya bi, yana da lada. Duk wata biyayya da zaka yi wa dokar Allah subhanahu wataala kana da lada. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce in an yi kisan kuskure bayan an biya diya, ko kuma in ma ba a biya diya ba su masu ƴan uwan mamaci suka ce sun yafe, to akwai azumin da mutum zai yi tsakanin shi da Ubangiji, shine kafara, shine azumin shahrayni mutatabi'ai. To wannan biyayya ce da mutum zai yi wa Allah subhanahu wataala. Duk kuma wata biyayya ga Allah subhanahu wataala kusanci ne zuwa gare shi. Saboda haka mutum yana da ladan wannan biyayyar da yawa Allah. Kaga ko mutum barin laifi yayi, misali mutum ya bar laifi dan Allah, yana da lada, yana samun kusanci da Allah subhanahu wataala. Hatta wasu lima yake da irin wannan. Mun karanta mutane uku da suka shiga kogo, shigogon dutse ya rufe bakin kogon, ya zanto ba ta yadda za su iya fita, har sai da kowa ya yi tawassuli da abinda ya yi aikata na aikin alkhairi. Daga cikinsu sun yi tawassuli da wani laifi da suka yunkurin yi suka bari. Ya yi yunkurin wato zina da ƴar baffansa, amma kuma daga ƙarshe ya ji tsoron Allah ya fasa. Kaga wani abu ne da dole daman bai dace ya yi ba, haramun ne ya yi, amma yunkurin ya yi kuma ya fasa, sai ya zama abinda zai nemi ma tsani ya yi tawassuli da shi gurin Allah subhanahu wataala. To bare kuma wanda aikata azumi ne ka cokan mutum zai na kwana 60, babu shakka yana da lada akan wannan, saboda inda ba mai biyayya ne ga Allah ba sai ya bijire ya ki, ko babu wata doka da za ta kamo shi ta tilasta masa sai yayi tsakaninsa ne da Allah. Amma ya ji tsoron Allah ya ce zai sauke wannan haƙƙi da yake kansa ya kuma yi, to babu shakka yana da lada, zai samu ladan wanda ya azumi, kuma zai iya addu'a ya tawassuli da wannan azumin nashi, Allah ya biya masa bukatunsa.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatawar Rahmani daga nan gidan talabijin Rahma, kuma muna tare da shehin malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a sankarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri. Za mu dora a cikin shirin nan gaba kadan, ku dakace mu. Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatawar Rahma, inda muke tare da Sheikh malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, da ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin. Tumalar tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa mutumin da aka baiwa dukiyar marayu domin yin kasuwanci, shin zai iya fidda wani kaso daga ribar da aka samu shi ma ga kanshi?
Idan kasuwanci da dukiyar marayu shine a yi yadda ake yi wa wanda yake da wanda ba maraya ba, tunda zai ba da dukiyarsa a juya, babu shakka wanda zai juya din nan yana da wani kaso da suke yin yarjejeniya a kansa, cewa duk ribar da aka samu kai kana da kaso kaza cikin 100, ni ina da kaso kaza cikin 100, mai dukiya ya dauka kaso kaza kamar yadda suka yi yarjejeniya, shi ma wanda ya yi kokari wajen juya wannan dukiya shi ba a bashi nashi. Saboda haka idan mutum ya juya dukiyar maraya, to zai yi aiki ne da wannan tsarin, ila iyaka dai ya sanya gaskiya a cikin wato zuciyarsa, kada ya zanto ya kwari marayar dan ganin cewa shi maraya ne kuma shi ke da wuka da nama a hannunsa. Saboda haka ya zabtari dukiyar maraya fiye da yadda ya cancanta ya dauka. Saboda haka babu laifi idan ya juya dukiyar maraya sai ya ga cewa in dukiyarsa ce ya bayar a juya, nawa ya kamata ya ba mu wanda ya masa wannan kokari, to abin da ya kamata ya ba mu wancan shi ma sai ya dauki wannan, babu laifi bane.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallan suna zaune ne a gidan kanin mahaifinsu, sai Allah ya masa rasuwa, to da aka zo raban gado ba a ba su komai ba, sannan kuma suna daga cikin masu hidima wajen raba wannan gadan. To sai ya karanta wa masu rabin aya ta cikin suratul nisa da take cewa idza hadaral qismata ulul qurba waliyatama, har zuwa karshen ta. Sai shi malami mai rabin gada yake cewa ai tunan juma da shafi wannan ayar, saboda haka sai dai su roki magadan su ba su idan sun ga dama. Shine ke tambayar malamin shi, idan ba shafi ta ba za su iya kai su kara kotu domin a karba musu wani ba cikin wannan gada?
Magana kai kara bata taso ba, sannan magana da shafi aya ma ba haka ne ba. Aya babu dalilin da yake nuna an shafe ta. Aya tana nuna cewa idan aka zo raban gado, ya zanto cikin waɗanda suka halarci lokacin da ake raban gado akwai wasu makusanta ko wasu mabukata wanda da su aka yi ɗawainiyar tattara gadon da abin nan, to a ɗan san musu a ciki. Wannan amru ne na irshad. Ubangiji subhanahu wataala yana nuna wa masu wato harkar gado cewa haka ya dace. إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذن ودند سكه لرشي القسمة وتربون قادو مكسنتا دكما مبقاتا سكسنتي سنانا أكي ربون قادا التي فارزقوهم من كنان يموسو كأدر تاسو دك تشكينسا كنان باسو وانا أموس أنن كفال أموس مغانا ميكيو kada ya zanto kun ba su kuma tare da binsu da gori ko wasu maganganu wanda za su wato bata musu zuciya. So naka wannan Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi wannan alqisma shine raba gadan, kuma Allah ya faɗi yadda za a raba gadan, yusikum Allahu fi auladikum lidhakar mithlu hadhi al-unthayn, har zuwa karshen ayoyi da Allah ya faɗi yadda ake raba gado da yadda kowa za a bashi. So naka wancan hukunci na raba gado yana nan, sannan hukuncin na waɗanda suka halarci raban gado shi ma yana nan. Amma ba wai ana nufin cewa dan ka zo ba a baka ba ka je ka kai kara, wannan ana ba su wato nasiha ne cewa ya dace su yi haka, amma ba wai wani haƙƙin ka bane da har za ka je ka tsaya gaban alƙali a tattaro magadan nan a kwatar maka. A inda sun yi haka, to sun yi wani abu mai kyau da za su samu ladansa, kuma abinda suka gada Allah ya masa albarka a ciki. Amma ba wai ana nufin cewa in ba a yi ba to dole ne kuma sai an kwata ko da ƙarfi ne hadda za ku je gaban abin nan, gaban shari'a ku ce kuna da wani haƙƙi a cikin dukiyar ba ba ku ba.
to sai wannan take cewa idan mace ta sha azumin watan Ramadana guda 6 sai bayan sallah ta yi niyyar azumin situ Shawwal amma kuma rashin lafiya yasa ta yi guda 5 kadai har watan Shawwal din ya fita ba ta yi guda 6 ba to yanzu me matsayin wannan azumin da ta yi guda 5 zai zama ta yi ramako kenan na watan Ramadan ko kuwa zai zama ta yi 5 ne cikin situ Shawwal
ya danganta da niyyar da ta yi wa inna mali kulli imri'in ma nawa abinda ta yi niyya in ta yi niyyar abinda sita Shawwal ne da niyyar nafila ta yi waɗannan azumin muka 5 suke nan suna nan a nafila kuma za a ba ta ladan wanda ya azumin wannan nafilar wato wannan ladan gwargwadon yadda ta azumta amma kuma farillata tana nan akan ta ana binta in kuma ta yi damar da niyyar ramuwa ne ta yi da niyyar ramu farillar da ta sha ne shikenan yana nan a farillarsa saboda niyyar ta ce za ta tantance za ta shiga za ta dau azumin da bata san me ta dauka ba in ta san cewa na sita Shawwal ne ta dauka ba zai dawo daga baya ta ce ta canza akalin niyyar da ta riga ta wuce ba ta mai da ita yanzu ta koma ta Ramadan ba zai yi ba wannan in ka riga kai niyyar abu ka tafi da shi a haka shikenan ba ranar ko da ce ka yau ka canza ta koma wata niyyar sabuwa saboda niyyar sita Shawwal ta yi to sita Shawwal ta yana nan ana binta waɗannan azumi 6 da ta sha in kuma ta yi niyyar azumi 6 din ne ta yi 5 a cikin Shawwal to ta yi 5 saurin ta guda 1
to sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne ba shi da lafiya kuma ciwon yana tafiya ne ya dawo na 'yan mintuna shi mutum zai iya hada salloli a lokacin da ya dan ji sauki saboda tsoron kar lokacin da zai zo na sallar ya zama baya cikin hayyacinsa
duka wani abin da yake da haraci wato ga mutum wato akwai kunci a kansa to ita shari'a tana dauki masa wannan kuncin shine ka'idar da shari'a da malamai suke cewa al-haraju marfu wato duk wani abin da zai zama akwai kunci shari'a ta dauke shi musulunci bai dora mutum kunci ma ja'ala alaikum fi dini min haraj alati bai sanya muku kunci a addini ba duk wani abin da zai zama akwai kuntatawa to musulunci bai dora mutum shi ba shi yasa aka yadda a hada salloli biyu ga matafi misali matafi ya hada salloli biyu saboda tsayawar sa duk sanda lokaci yayi sallah wataƙila wannan zai dan shigar da shi cikin takuruwa musamman ma a lokacin da ake tafiye-tafiye a cikin lokacin hanyoyin tafiye-tafiye ba irin wannan bane wataƙila sai an keta dokar daji wataƙila sanda lokacin sallah zai yi yana tsakiya da tsaka da daji ne inda tsayawar sa gurin yana sallah wani abu na iya faruwa da shi ko namun daji ko wasu miyagu saboda sai aka ce da shi in ya tashi yana iya hada azhar da asar hada magariba da isha'i don ba don kuma don a rage masa wato wannan takuruwar da zai yi in ya zo bai abin nan ba saka wannan ka'ida ta zama ka'ida ce amma dukkan wani abin da ya zanto rarraba sallah a cikin lokacin ta zai yi wahala to an yarda cewa mutum ya hada sallah mutumin da misali yake da abin nan baya rike alwala mutum da yake ba kuma lokacin sanyi ba abin da zai iya dafa ruwa duk sanda zai alwala irin wannan zai iya hada sallarsa mara lafiya da ba zai iya samun kowane lokaci yayi sallah akan karanta ba zai iya hada sallolinsa da azhar da asar magriba da isha'i saboda haka in ya zanto yana irin wannan ya samu sauki kadan ta dawo ya samu to duk sanda ya samu sauki lokacin sallah ne zai iya hada sallolinsa biyu wanda ake hade su azhar da asar ko magriba da isha'i daman su ake hadewa ba a hada asubahi da azhar ko a hada la'asar da magriba ko hada isha'i da asuba duk ba a yin wannan saboda haka zai iya hada waɗannan guda biyu azhar da asar da magriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su
to sai makamancin wannan tambayar shi kuma cewa yake malam mutum ne ba shi da lafiya sai bai samu damar yin wasu sallolin ba saboda tsananin ciwo da yake damun sa shin bayan warkewa zai wajaba akan sa ya rama waɗannan sallolin
to yayi kuskure na kin sallah saboda rashin lafiya ita rashin lafiya ba ta hana a yi sallah kamar yadda zuwa ka gama bayani in ta kama ma a hada salloli biyu a lokaci guda in ya zanto yin kowace a lokacin ta zai yi wahala babu laifi dan mutum yayi wannan amma ya mutum ya ƙi yin sallah dan yana rashin lafiya wannan kuskure ne ba ƙarami ba a ita sallah a kowane yanayi mutum yake dole ya yi ta fattaqullaha masafatu la iyaka kowa ya yi ta gurgurdan ikon da Allah ya ba shi a lokacin saboda haka idan ya zanto ma ba zai iya yin ta ba sai a zaune to sai yi ta a zaune in sai a kwance ne zai iya yin ta sai ya kwanta sai yi ta a kwancen idan ma ya zanto ba zai iya ainihin motsa kansa ba sai idansa to dole ya motsa idan sai ya yi umma duk wannan ba zai yi ba sai dai da zuciya rika halarto tsayuwar sallah da ruku'u da sujjada duk a zuciyarsa to dole dai yayi wannan kada ya bari lokacinta ya wuce matukar yana da rai da hankalin sa a jikin sa bai gushe ba tare da yayi tausa haka kuskure ne marasa lafiya su zauna ba tare da sun yi sallah ba da hujjar cewa ba su da lafiya wannan ba hujja bace ba hujja bace shi yasa ana so zanto da suke jinyar marasa lafiya zanto suna da wannan fiqhu suna da wannan ilimin suna da wannan fahimtar ta yadda mara lafiya a lokaci yayi za a yi kokari a sa shi yayi sallah ko da shi bai san da hukuncin ba su masu jinya ya kamata a ce sun san wannan yanzu nurses din da ake mata maza da mata da suke aikin nurse ya kamata su san da wannan lokacin sallah ya musulmi a rika nuna musu cewa su yi sallah a lokacin da bawa yake cikin wannan yanayi yafi kowane lokaci bukatar kusanci Allah subhanahu wataala ba dan komai ba na farko dai yana bukatar agajin ubangiji da neman taimakon sa cikin halin da yake yayi masa ya sauƙaƙe masa to kaga bai kamata kuma yayi nisa da Allah a cikin daidai wannan lokacin da yake bukatar taimakon sa ba kana neman taimakon Allah ƙara kusantar sa ƙara ainihin ya aikata da'ar sa domin ka samu taimakon sa ba wai ka ki ba kuma kana siran ka samu taimakon sa sannan abu na biyu a cikin wannan yanayi kowane lokaci mutuwa na iya zuwa ta dubu mutun duk da cewa mutuwa ba ta da alaka da rashin lafiya da lafiya ba lafiya in ajali yayi za a mutu sai dai an fi ganin kusancin mutuwa ga wanda yake kwance bai da lafiya saboda in kana cikin wannan yanayi na sai a kwantar sai a tayar ya kamata kai kikkiawan shirin haduwa da ubangijinka ba kai sakaci da abin da ya wajabta maka ba kuma ka zo ka mutu a cikin wannan yanayi saboda ka shi kansa kuskure ne mutum ya bar sallah saboda yana rashin lafiya ya ce kuma zai rama ta bayan ya warke idan yayi da jahilci ne bai san cewa haka ake yi ba shikenan wannan jahilcin rashin sanin zai cece shi da bai sani ba amma idan yana sani amma ya ki to kaga anan sabanin da malamai suke da shi akan ramuwar sallar wanda ya bar ta da gangan ya hau kansa wasu su ce zai rama wasu su ne mafiya yawan malamai su ce zai rama wasu kuma daga cikin malamai su ce ai in an bashi damar rabuwa ma an masa gata saboda laifin da yayi sai dai kawai istighfari da yawa ta aika nafilfilu ya cece shi gurin Allah amma magana ya rama amma karba wanda bata taso ba to kaga duk in mutun ya san wannan bai kamata ma a ce yayi sakaci har ya shiga cikin wannan sabani ba
na'am to shi ma dai wannan tambayar akan sallah ne yake cewa menene hukuncin wanda baya yin sallah a masallaci amma kuma yana yin ta akan lokacin ta shin me matsayin sallar sa
sallar sa ba matsayin sallar sa tayi amma kuma yayi abinda ba daidai ba shi sallah a cikin jami'i wani abu ne da ake san shi ko dai malamai su ce sunna muakkada sunna ce mai karfin gaske ko kuma wasu daga cikin malamai su ce wajibi ne ma wato idan bai yi ba yanzu baya halarta sallar jami'i yayi laifi yanzu yana yin sallar sa shi kadai baya yin ta cikin jami'i gurin wasu malamai yayi laifi akwai nusus da yawa da suke nuna wannan Allah subhanahu wataala mun ga gurin yaki da zai kauri tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba aka ce musulmi su yi sallar tsoro kuma aka fada musu yadda za su yi sallar a cikin jami'i idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatu minhum ma'ak har zuwa karshen ayar aka faɗi salatul khawfi din ana yin ta cikin jami'i sai idan abu ya rincabe ya zanto ba zai yiwu ba ma a tsaya ayi wani sahu ayi wani sallah koda da wannan sigar ne da Allah ya faɗa to shine Allah subhanahu wataala yace khiftum farijalan aw rukbanan in kun shiga irin wannan tsoro ya abubuwa suka rikice to wasu su yi ko a kafa suke ko akan abun hawan su suke to ala ayi halin kaga anan dai ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta yin sallar jami'i a cikin halin yaki ma to bale kuma a cikin halin zaman lafiya sannan ubangiji sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a sunnar sa ya nuna muhimmancin sallar jami'i ta yadda har ma yayi ainihin tsoratarwa mai tsanani ga munafukai da suke kiyan zuwa sallar isha'i da sallar asuba saboda lokacin lokuta ne da mutane suke son hutawa to annabi ya ce ya kusa ya sa ayi ikama ya sa zai a tattar ayo itace ya je ya samu waɗanda ba su halartar sallolin na guda biyu ƙona gidajensu ba don 'ya'yansu da matansu ba Abdullahi ibn Ummi Maktum ko Itban ibn Malik ya zo ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ba shi da ɗan jagora ga shi masallacin da yake da abin da akwai 'yan kwazazzabai zai iya sallarsa a gida har ya tafi annabi ya ce da shi har ya tafi annabi kira shi ya ce k kana jin kiran sallah yace eh yace to ka ansa mai kiran sallah da dai hadisi da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin halartar in ba da uzuri ba ya zato akwai uzuri ko na ainihin ko ruwan sama ko uzuri na duhu ko uzuri na tsoro misali ya zanto ba kwanciyar hankali ana tashi-tashin hankula ko ana sace-sacen mutane ya zama fitar sa a daidai wannan lokacin zai zama akwai hadari to wannan babu laifi dan yayi sallar sa a gida amma ya zanto babu uzuri gaba daya amma ya fita masallaci yayi sallar sa shi kadai babu shakka wannan ba daidai bane
to wannan shi kuma yake cewa tambayar sa ita ce wuri ne suka ware inda suke kamsu salawati sakamakon babu masallaci a kusa kuma yawanci duk lokacin da za su yi sallah akwai masu yin kasaru mutum ɗaya ko biyu cikin akalla mutum goma ko zuwa 20 ko ma fiye da haka yaji shin babu laifi kullun su masu kasaran su rika jan su sallah ko kuma su su cika daga baya ko kuwa wani ne zai rika tashi a cikin suna yin sallah
idan har marasa kasaran su suka fi yawa kuma suna sallar salloli biyar a gurin bai kamata ya zanto kawai kullun kasaru ake yi suna cikewa ba sai dai idan ya zanto a cikin sauran masu cikewar duk ba wanda ya cancanci ya yi limanci wanda zai wahala a samu hakan ya zama to duk cikin su ba wanda ya cancanci ya yi limanci sai dai shi mai kasarin shi kadai ne zai iya jin sallah to kaga anan bisa ga larura sai ya ci gaba da jin su sallah suna cikewa amma ya zanto a cikin su akwai wanda zai iya sallah cikakkiya ya zanto kullun sai dai a yi kasarin su cike kullun ba wai wani abu na zuwa wani lokaci ba in wani lokaci ne ba wani bayan wani lokaci wannan babu laifi annabi da ya je makka sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi fatu makka shi yake riwa mutanen makka sallah ya yi kasaru su ciki har kwana wajen 19 yana yin kasaru suna cikewa daga baya da ya bar makka suka ci gaba da cika sallah abin nan liman mazaunin gida ya ci gaba da jin su sallah suka ci gaba da sallah suka mai da suka saba don haka babu laifi dan liman ya zanto mai kasaru ne a wasu yan lokuta haka ya ja sallah mutane sun cike wannan babu laifi amma ya zanto kawai limamin kawai shi mai kasar ne shi kawai limamin kullun kasar yake wannan ba daidai bane
to sai wannan mai tambayar ita kuma take cewa mallam yana halatta mace ta yi sallah da hijabi mai kama da riga din nan idan ta rufe kanta da karamin hijabi ko lalle sai ta saka khimar ko ta lullubi da zani abinda yasa ta wannan tambayar take cewa shine za ta ga takan ga mace tana sallah a irin wannan rigar ko kuma hijabin kuma ta daura hannu akan kirjinta ana ganin hannun sai take ganin abun kamar babu tsari
to ban san me take nufi ana ganin hannun ana ga tafin hannunta wato tsintsiyar hannunta ko ko tana ana ganin tun daga gwiwar hannunta har zuwa karshe do ana gani ita shi abin da sutura mai sallah abin da ake nufi ta sire daga kanta har zuwa kafafuwanta abin da za ta bari fuskarta da tafin hannunta to idan tafin hannunta ne wato tsintsiyar hannunta ake gani wannan babu komai amma in ana gano watun daga gwiwar hannunta har zuwa kan in yatsunta to wannan ai bata ma sa hijabi ba koda a wajen sallah ne babu ta yi hijabi ba wai a cikin sallah ba akwai bambanci tsakanin hijabin mace a wajen sallah da hijabin ta a cikin sallah hijabin ta a wajen sallah ana buƙatar dukkan wani abin da zai jawo fitina ta rufe shi ta kama ta sa safa in ya zanto rashin sa safar zai zama da fitina musamman ta yi kwalliya a cikin hannunta ta sa lalle ta yi wasu fulawoyi ta bari zai iya zama fitina sai sa safa kafafuwanta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda cewa mace ta ja kayan ta ja kasa saboda ta rufe haddiga-diganta wannan a wajen sallah kenan hijabi wanda za ta fita da shi unguwa amma hijabi wanda za a yi sallah da shi babu wani abin da yake nuna cewa sai dole ya kai har ya rufe gwiwoyi da sauran ya rufe dunduniyar sawu da sauran babu wani abin da yake nuna haka la iyaka wasu malamai sukan sharɗanta haka amma ba wani cikakken dalilin da ya tabbatar da wannan amma maganar ta sa hijabi ta rufe kanta ta rufe jikinta duka ana ganin tsintsiyar hannunta ta yi sallah wannan babu wani abu dan tsintsiyar hannu ta fito ga macen da take sallah ba a ce dole sai ta rufe har hannayen ta rubba a ganin su ba babu inda aka sharranta wannan
to sai ne yake cewa mallam ya shiga aiki ne a garin da ba wasu masu addini ba ma'ana marasa addini yace babu masallaci balle kuma inda aka kebe domin ibadar sallah shin zai iya jinkirta sallah har sai ya dawo gida ko da lokacin ta zai fita?
Ban gane babu inda zai yi sallah ba, ban san wani guri bane aka ji samu ba a ba masallaci na, amma babu inda zaka tsaya kai sallah. Amma inda akwai inda zaka tsaya ka huta, akwai inda zaka yi parking din motar ka, amma babu inda zaka iya tsayawa kai sallah. Ban san wannan tabbayar a hakika ne ci haka take ko ko dai walwa ne ya sa ta a ce babu kasar da zaka tsuguna a kasar kai sallah. Ita sallah ba a san kamar lokacin ta wuce, kamar yadda muka faɗa Allah yana cewa innas salata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta. Sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta lokaci ne mai farali akan mu'mini. Idan mutum ya fita yake matafi, matafi yana da damar ya jam'u taqdim, jam'u ta'khir, ya gabato da sallah ya hada ta da yar uwarta a lokacin daya, ko ya jinkirta ta hada ta da yar uwarta a lokacin daya. Kamar azhar da al'asr, yana iya gabato da azhar al'asr ya hada ta da al'asr da azhar a lokacin sallah azhar, ko ya jinkirta azhar ya hada ta da al'asr a lokacin sallah al'asr, ko ya gabato da isha'i ya hada ta da magriba a lokacin magriba, ko ya jinkirta magriba ya hada ta da isha'i a lokacin isha'i. Wannan duk ya halatta ga wanda yake matafiyi ne, sawa'un a hanyar tafiyarsa ko kuwa inda yake da zama a halin tafiya. Saboda haka duk zai iya wannan. Idan mutum misali yana aiki a zahar tai, amma kuma ba zai iya samun yadda zai sallar a zahar ba, sai ya koma gida da la'asar, zai hada zahar da la'asar yayi a halin tafiya ba ya da laifi. In ya jinkirta a zahar din sai ya je gida ya hada ta da la'asar, watakar dai bai bari lokacin la'asar ya fita ba. Amma misali a ce zai zauna bai yi azhar ba, bai yi la'asar ba, sai dai magariba, sannan yayi azhar da la'asar da magariba, wanda yayi laifi. Saboda ka in har ya santo sallolin ba za su yi ba lokacin daya, a ce mu kaddara cewa kamar yanda ya fada, inda ma zaka tsaya ka dora goshinka babu ba, a ce ga inda abin da bota kila inda za a ce abinci teburi ne kawai aka sa a gurin, ba yadda za a yi mutum ya sallah a gurin, sai dan zai ci abinci ya je zauna kujera ya ci abinci, amma duk sauran guraren babu inda zai tsaya yi sallah. To ko a tsaye ne, ko da ba inda zai kai goshinsa, ko a tsaye ne, dole yayi wannan sallar, ba zai bar lokacin ta wuce ba. Don ita sallah ana yin ta ne gurgurdan halin da ake ciki, shine ma'anar fattaqullaha mastata'tu. Idan akwai inda za ku yi ruku'u, ku kai tsayuwa kai ruku'u kai sujjada, sai ka yi ta. Idan babu inda za ka iya abinnan ruku'u da sujjada, sai dai a tsaye, to sai ka yi ta a tsaye, ko kuma sai a zaune, ka zauna akan kujera, sai ka yi ta akan kujera, ka kalli alƙibla. Idan kallon alƙiblar ma ba zai yiwu ba, ka dara duk kujerun da ake da su, da gunda babu inda aka samu dama da zaka kalli alƙibla, to ko ma ina ne suka kalla, ko ma ina ne. Kamar mutanen da suka fita yaƙi rikice, aka ce su yi sallah, ana saran takobi, ana wato kai wa juna sara da suka, amma aka ce su yi sallah a haka, mustaqbili qiblatin aw ghayra mustadbiriha, sawa'un suna kallon alƙibla ko suna abin nan ba ta baya. Kaga wanda yake kan dokinsa ana sare-sare, ko yake tafiya a ƙas, ana kai suka, yana kai suka, yana gocewa, aka ce yayi sallah a haka, to ina ga wanda shi kuma ba a cikin irin wannan yanayi ba, shi kuma wannan yanayi, amma ba a san sallah ta wuce bane ba. A cikin yaƙi ake, ga takubba suna ta haduwa da juna, ga suka, ga harbi, ga waye, amma aka ce a dai wannan lokacin yayi sallar a haka, to ina ga kuma wanda ba wannan bane, watakila wani guri ne wanda ake hada-hadar kasuwanci, haka wanda ya shiga gurin to ba damar ya tsaya yayi wani abu na ibada da sallah, to ba za a halatta masa barin sallah ba sai ya dawo gida, saboda kawai yana cin duniya, wannan ba zai zama halal ba.
To mallan Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marije Lemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sai Idris Hassan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.